السلامة.
Daga murya Amurka a Washington DC. To jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum, barkanku da sake saduwa da ku a daidai wannan lokaci. Shirin yau da gobe ne kuke saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a Washington DC. Akan mitoci 25-31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Niger a VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Niger da suka hada da radio amfani da sarauniya da kuma niya. A can kuma sai kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alpha Radio. Za kuma iya ziyartar shafukanmu na internet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Sunana Zahra Aminu Fage. A yau Juma'a 31 ga watan Mayu na shekarar 2024. Shirin yau da gobe zai leƙa Najeriya tare da wakiliyarmu Binta Ibrahim. Sai a gyara zama tare da sauraron shirin yau da gobe.
Yau da gobe. Masu raro barkanmu da sake sada da ku a cikin shirin namu na yau da gobe. A yau za mu tattauna ne akan matsalar 50-50. Na san masu raro ba yau suka fara jin wannan kalma ta 50-50 ba. Wata kalma ce wacce take nufin raba nauyin daukan dawainiyar gida tsakanin miji da mata, wanda wani lokaci akan yi yarjejeniya ne ma tun kafin a yi auren, ko kuma idan an shiga auren miji ya ce shi dole sai matarsa ta sa hannu akan al'amuran gida, ba kuma dan ya kasa ba. To wannan dabi'a wadda wasu mazajen wannan zamani ke yi a zamantakewar matansu waɗanda suke ɗaukan albashi ko kuma wata sana'a, ya zamana yana sa a raba nauyin ɗaukan ɗawainiya. Ya Allah, kula da yaran, kuɗin haya, kuɗin makaranta, kuɗin abinci da dai sauransu. Inda matan takan ɗauki rabi, shi ma mijin ya ɗauki rabi. Wani lokacin yakan kai ga tilasci ne ba da san ran matan suke aikatawa ba. Haka ma abin yake ga wasu mazajen da suke neman auren mace idan suka lura cewa tana aiki ko kuma tana wani sana'a da take kawo mata kuɗin shiga mai kauri. Mazajen kan kafa musu wannan sharadi na yin 50-50, wato rabo a tsakaninsu na ɗaukan ɗawainiyar gida, a matsayin sharadi na yadda su aure su. Musamman idan suka lura da macen shekarunta ya ja kuma tana cikin matsuwan samun mijin aure. Ba a nan gizo ke tsakan ba, akwai wa'inda ba da yardansu ba ne ake yin hakan, a yanda miji zai tilasta ko kuma cire hannunsa daga wa'insu abubuwan matuƙar ya ga cewa matarsa na ɗaukan albashi ko kuma tana wani sana'a. Wannan sabuwar ɗabi'an ta wasu mazajen wannan zamani tana haifar da fitina tsakanin ma'auratan, duk kuwa da cewa a zamantakewa shi aka ɗora wa alhakin kula da iyalinsa, kama daga abin da za su ci, sutura, wurin zama, kiwon lafiyarsu, tsare su musu mutuncinsu da dai sauransu. Sai dai wani babban abin tambaya shi ne ko me ke sa waɗannan mazajen wannan zamani ɗaukar sabuwar ɗabi'ar suna neman sakin nauyinsu ga matan ba tare da tunanin me zai je ya dawo ba. To a shirin namu na yau na tattauna da mata inda suka gaya mana ra'ayinsu a game da irin wannan ɗabi'ar da kuma halin da ake ciki a halin yanzu. Alabashi daga bisani, za mu ji ta bakin mazan. Ga tattaunawa ta mu. A matsayinku na iyayen gida, sai kawai kika waye gari yau uga ya ce tunda kina aiki kuma kina karɓan albashi, kuma koyaya ne albashin ki yake, ki tsaga shi gida biyu, ki kawo a hidiman gida, shi kuma ya kawo rabi, shi ma koya albashinsa yake domin tafiyar da harkokin gida, ko kuma ya baki zabi ta ɗaukan ɗawainiya waɗansu abubuwa. To menene mahanganku akan wannan badakala da ake ciki? Hawau,
a gaskiya ni ban yarda da yin hakan ba, saboda tunda ana magana ne akan maganar aure, ban yarda da haka ba saboda musulunci ma bai yarda da haka ba bisa tsari dama shi aka ce amma idan larura ce ta farko ta cewa farko tun farko an riga ana yana yin dawainiyar gidansa yanda ya kamata amma yanzu hali ya kai cewa akwai damuwa dawainiya sun yi yawa albashin shi ba zai dauka ba za ka iya taimaka shin ba ma sai an ce ka taimaka ba ya kamata ma kai da kanka ka taimaka tunda ƴaƴan nan da ake haifa ƴaƴan ku ne da kai da shi wani lokaci ma kusan in ce mu an ba mu damar su kyautata mana fiye da yanda za su kyautata ma iyayensu maza so yana da kyau ka taimaka dai amma a ce wai a tsaga biyun nan ne against
to Aisha kin ji abin da Hawa'u tace cewa wai sai idan larura ne ya zo kuma shi wannan magana ce ta bai yadda ki ci ne ke naki albashin ki kadai ba kuma kin ga dai harka ce ta wannan zamani inda ko fita za a yi kin gadi tunda har kashi ta tura za ki ga bature ya ce to ki kawo naki shi ma ya kawo nashi sannan ku je ku ci ma kayan dadin ko kuma akilar gudun makaranta ko wani abin nan ga yanda za a tafi da shi shin ba ki ganin tsari ne mai kyau da za a iya yi na tallafa wa juna
ni gaskiya ana wa ra'ayi ba tsari bane saboda farko ma ita kanta mace hidimanta gaba daya da nauyin ƴaƴanta yana wajen da namiji ne babu ta yanda za a yi lokaci daya kai ka zo ka ce wai ai hakkin da ya kamata naka za mu raba shi gida biyu yin kashi 50 kai kashi 50 ba zai yiwu ba
ana tare kuwa
muna tare mijina ne ƴaƴana ne komai zamu tare amma idan lokacin taimako ya zo wannan da fani amma kai ya bude baki ya ce min maraba rabi a'a idan nawa lokacin ya zo naga babu abinci a gida ko wani abu on my own really zan iya yi providing maybe ma har abin da yafi 50% amma kashi ya ga mun saboda idan maza suna so su rinka cewa a rinka raba abu biyu muna sa mazan za su jikin su zai rinka mutuwa
to
za su rinka gudun responsibilities su
nauyin da Allah daura
to sai kuma mu ba turawa bane idan kuma har aka ce a raba to za a raba komi da komi kenan
ban gane ba me kike nufi
ya guda biyu zan musu wanka yau da safe kai gobe kai musu wanka guda biyu da safe ko girki wannan satin zan yi girki in ya so wani satin kai sai kai girki in dai harabin 50-50 za a yi amma ni dai ina bada shawara cewa kada mu yi wannan abin na 50-50 mu ba al'adarmu da kuma zamantakewarmu yanda addini ya koyar da mu mace kullun tana karkashin namiji ne
tsarin nan da kika kawo Aisha anya ba zai iya janyo reni ba kamar yadda kike tunanin cewa in dai har za a dan dai kawai zaki bada gudunmawa sai shi ma yayi wa'ansu ayyuka na gida hakan ba zai iya janyo reni ba kenan tsakanin
shi baya tunanin dan reni ne da zai ce mu raba hidima na gida mu 50-50 ai shi ya fara kawowa
hamsin kawai ya ce ki ci rabin albashin ki shi ma ya ci nashi
ban yadda ba
ko kuma kayan kasuwancin naki
ban yadda ba
kawau haka za a yi da ku
gaskiya ni ma ban aminta ba
ya sa idan ku hadu ku hada bakin ku ce duka ku aminta
ba gaskiya ban aminta a ba maganar sulhu anan wurin shi fa wannan al'amari an riga an raba shi auren nan fa ibada ne kuma duk abin da aka ce ibada ne an raba aikin kowa an bashi Allah baya al'amari haka duk abin da ya san cewa zai iya zuwa ya je komowa to ya riga an aje sharuɗan sa duk da dai ni ba malama bace dan so a ce akwai ƙari na bayanin malamai a cikin wannan al'amari shi dama an raba an bashi shi uba matsayin shi na uba ko maji ko in ce mai gida shi akwai ragamar da aka ce shi ya dauki wanda an san cewa ke mace ba za ki iya ba kuma ko kin ansa wata rana sai kin nuna kasawarki saboda Allah ma ya san ba za ki iya ba yauwa wata rana sai kin goranta ai cewa ke kike kaza shi kike kaza
ko kuma in yace zai dauko wata
yauwa to anan ne yauwa anan za a samu irin wannan matsalolin to mafi alkhairi shine tun farko ka ba ganin kada ai kada ma a fara ya rike maraga masa na matsayinsa na namiji ke ma ki rike naki matsayinsa na mace kamar yadda a harkar haihuwa da wainiyar goyo da sauransu ba zan iya ce maka wani tashi ka zo kai kaza ba wannan na san aiki na ne shi kanshi ma magana girkin nan fa da ake ta magana akan girki shari'a fa bata ce ba kyautatawa ce kawai da biyayya
to kamar shagana mu dawo gefe kafin malamai su yi mana ta to amma Hawa'u da ke da Aisha shin albashin ku watan naku ne kamar yadda ake zargin cewa mata sun nuna nasu dukiyar nasu ne amma na mazan su ne ganima haka za a yi dan ya ce a raba kuma a kawo kuma ki kawo kudin kasuwanci ribar a ci ba tare za ku ci bane dama
ba haka bane ai albashi na namu ne dukanmu na gida ni abinda nake so kai da ya ce min ne in dauki kashi 50 a cikin hidiman gida kuma kada ya saka min ido farko shi miji ma bai kamata ya samu ido akan albashin da nake karba ba, kuma koda a ce albashi na yafi nashi ko kuma sana'an da nake yi ina samun riba sosai wanda yafi nashi, in ya kwantar da hankalin shi ma ai duk inda nake samu da abubuwan da nake samu arziki da komi a gidan still zan kashe shi.
Haka dai kuke cewa mata kullun
zan ma yaya ni kaina zan yi idan maybe na fito na sai atamfana na sai gele na takalmi na fito mai kyau
to kun ji ba
aka ganni za a ji tunanin ai miji na ne a ranar kuma aljihu na ne saboda haka bai kamata shi ya ce min a raba wani kaso na gida ba da za a yi hidiman gida da shi.
Yo ai ba ma nan giza ke sakar ba yanzu abin ya kai ga waɗanda ma ba su shigo daga ciki ba mazan sun ya kai ga irin hakan yana kashe musu zuciya har sun fara tunanin ko ba tunanin ba an fara aiwatar da cewa kin ga kina sana'a ko kuma kina da aikin da zaki dama kina iya rike kanki to dan haka yanzu in kin zo in Allah ya sa mun yi aure sai namiji ya ce tunda macen tana da sana'a abinta tana kuma rike kanta tun kafin ta samu wannan matsayin mijin da take sa ranta aura to dan haka yanzu an yi aure zai zaki dauki kashi 50 na dawainiyar gida shi ma zai ci gaba da bada gudunmawa na kashi 50
wato shi ma dai yanda dai kike tunanin zaki ci kudin sa shi ma sai an cina
sai an cina ki kenan abinda tun kafin a shiga ne dan akwai wanda ni na sani ma tun kafin ya aure ya san bai da karfi amma yake mu matan dukkan su biyu idan yayi aure su sani cewa za su ba da
kashi
mata biyu tsakanin da amaryar da uwar gidan tsakanin su gaba ɗaya bai wuce sati biyu ba ya aure su ya amma rana ɗaya aka daura auren sai yace ɗayan ta da aka samu gana tarewa har sai ya ga mutum angwancin shi da uwar gidansa kenan sai kuma aka yarda akan haka so sai nuna musu cewa fa shi fa bai da karfin da zai iya rike mata biyu amma tunda duk sun nuna su ma sun zaku suna son auren so su zauna tare da shi za su zauna tare da shi amma za ba da wani kaso na rike dawainiyar gida
kuma
an yi auren yanzu haka magana rike miki kowace tana da ƴaƴanta da shi
haka dai kuke kaman tsari ne wanda kun fara karban sa kenan a cikin ciki wanda bai kamata a ce kun fara korafi matan cewa mazan suna daura muku da wani nauyi na gida ba tunda kuma kuna son rayuwa irin na kasashen waje
ba haka bane ba yawanci zakuwa da son auren ne yake sanyawa matan su karbi al'amarin alhalin daga baya su da kansu za su zo suna korafi kin san yanda Allah ya riga ya halicci mace ya san ba za ta iya ba amma saboda rauni irin namu na mata yake sanya wasu daga ciki saboda su sun da very desperate ya zan ce desperate
ta kosa
ta shiga da shi kamar yana ba ta threat ne idan yace idan kika ce bake da bato tana tsoron za ta iya rasa shi a matsayin mijinta
to gashi kuma an ce muku maza sun yi karanci
ga kuma yauwa dama ana ta cewa maza sun yi karanci fa har yanzu ni fa ban yarda da wannan ba fa in kin yi hakuri dama tun kafin a halice ki an halicci mijinki
gaskiya ne
so in kin yi hakuri mijin naki fa yana nan tafi ne to kagara ne da ka yake sanyawa matan suke jin cewa kamar in wannan ya gudu to ba za ki dade kafin ki samu wani mun kasa gane cewa kowace da kai lokacinta kuma da kaddarar rayuwar
ta sai kuma ina laifi dan dai an dai taimakawa namiji ai ba cewa yayi bai da shi kuma ba zai bada ba amma kuma kya cinye ke naki albashin ku kayan sana'an kike daya ke kuma ki bar shi ta daukar nawainiyan gida tunda abin duk daya ne
ai ba cinyewa nake ni kadai ba yanda dai maganan nan take a bar shi kawai a yanda take namiji ya dauki hidiman gidansa mace ma ita ma ta yi daidai abinda Allah ya daura mata dan ma a san a zauna lafiya ƴaƴa su samu tarbiya na gari saboda mace idan har ta san cewa tana yin wani abu wani kashi kaso na hidiman gida zaka ga respect din da ya kamata ta baka
wato girmama
zai ja baya duk yana ja baya
yana shiga a cikin kudin nan ta bada
ki yana shiga sosai ma kuwa saboda haka idan ana son a zauna lafiya a samu ƴaƴa na gari mace ta bi mijinta ladabi da biyayya yanda ya kamata a barka za cikin gashi
shikenan ku a bata alalle ke kuma me zaki iya cewa na karshe
gaskiyar magana shine kowa ya rike hukuncin da Allah ya dora a kansa kamar yanda na faɗa a baya ba fa za mu raba dawainiyar ciki zuwa goyo da dawainiyar girki da dawainiyar rike gida da sauransu ba dan haka kai hidindimin gidanka yanda Allah ya dora maka dama na faɗa
na ce gari fa yayi zafi ko ina ya dau wuta
tun dama can garin nan fa da zafin sa kuma da ladin sa yawa wannan al'amari fa a yanzu ma fa kar an fita daga maudu'i dai amma a yanzu mun ma fa ɗan dadin jin dadi tsakani da Allah ba wani magana sun shi suna amfani da wannan ne kaman excuse cewa wai gari yayi zafi kaza kaza amma kowa ya rike matsayin sa kawai
jama'a masu sauraron mu har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a cikin shirin yau da gobe bari mu dan shakata da wannan
ya Allah ya Allah na huka Allah ni kai ne na roga baro ki ka don ka huiba Minene dunia, minene dadihin dunia. Minene dunia, minene dadihin dunia. Shata muba musaniba, shata kumshika kibaba. Kayardaka banya kanka, watakila mugane nuhinka. Kaimata sune dunia, sune dadihin dunia. Mata sune dunia. Sune sarakan dunia komi dan sumuke ashe mu mazabayumuke ashe mu mazabayumuke ashe mu mazabayumuke amma dadin bautar muke
bar mu ji daga bangaren mazajen
ina ganin bai kamata ba bana tare da mazajen da zasu ce su dole sai ya kawo 50 ko ta kawo 50 ko a ci moce jirjeniya tun da farko in ka gani kana so ai akwai tsarin da aka koya mana ni tun ina karami mata na bayarabiya ce kuma ni ba haushe ne tun kafin aure ta na ce ni na dauki nauyin ci da sha da komai ban tsaya na jira wani ba kamar yadda tanadi da aka bu lokacin da za a bani aka ce ka ce zaka yadda da amincewa da ci da sha da komai haka na dauki alƙawarin nan so in je in ce wai ina jiran wai zan so ta zo mu yi raba daidai ko kuma kafin ai aure zamu yi ciyar jejeniya na ita za ta dauki wani nauyi to ni ina ganin wayannan mazajen ragwage ne tunda farko barin ga muku gaskiya in ba ragobo waye zai ce waye zai bar mace waye ta ce ita za ta kawo masa kashi 50 shi ya rika kashi 50 ai kawai in ka san zaka iya kai ba maganan wani matan sun yiwa bane ba haka bane kasashen duniya haka suke in ita cike za ta iya daukar dawainiyar da kanta ba wani hulumi na cewa ita ce za a matsa mata amma in ba ita bace a'a su mazajen ne suke kawo wayannan dokoki to gaskiya ragwajen mazaje ne kuma koda su haka aka mai iyayen su ba za su ji dadi ba to waye mijin waye matan kenan za a sa wata yarjejeniya wata takarda wai ita za ta rika daukar dawainiyar wasu abubuwa kashi 50 shi kuma kashi 50 akwai yanayi da zaka iya zama ta ciyar da kai in baka da lafiya ko baka kasar ka ban mata yara shi ma ana buƙatar ka rika tallafa mata akwai dokoki da aka shimfida mana ni na faɗa tun da farko na ga miki in ba rago ba ba wanda zai ce wai har matar shi yana kishi kenan ai ai kishin ka tashi ka nema in ta rasa kuɗi ka ƙara mata ta ƙara ƙarfin jari yadda za ta taimaka ma kanta in tana da shi ma ba za ta tambaye ba za ta dame ka ba amma ka ce wai a'a wai tana sana'a kuma ta rika kawo wani kaso nata na aiki da take yi ko sana'a da take yi wallahi in ba rago ba wanda zai haka in zaka taimaka mata ne zaka iya taimaka wajen karfafa mata ta dukkanin hanyoyin da ya kamata amma wai a wata yarjejeniya zaka iya in kai kana so amma ita in ma ta yarda kenan idan akwai yarjejeniya da babu cuta yarjejeniya da ta yarda ta amince babu cuta amma a wai a wannan yanayi saboda yanayi da aka shigo wai namiji ya ce wai zai tsaya wai dan tana da wani sana'a ya tsaya wani dogaro a cikin gida shi ita za ta rika ciyar da shi wallahi ragwage ne
balifi bane idan mace tana aiki a ta taimaka wa mijinta amma dai a bisa addinai manya-manya da muke da su a musamman kasar mu Najeriya wato addinin Kiristanci da kuma addinin Musulunci ya daura nauyi gaba daya kan mai gida ne amma idan bai da hali balifi bane idan matar sa tana aiki ta taimaka mishi duba da yanayin yadda aka zance kai a halin da ake ciki yanzu albashi ma wani baya isan sabare kuma biya kudin makaranta da sauran dawainiyan yara to ni a nawa ra'ayi dan mace an yi 50-50 da albashinta kusan za a iya cewa wannan abin ai ba ne kwarai da gaske kuma in ta haka ba laifi bane amma ba wajibi bane in ta hakan dai yana da kyau amma dai shine a tsarin dukkanin al'ada da kuma addinai da muke da su a kasar mu Najeriya da kuma yankin Afirka ta yamma ya nuna cewa maza su suke da daukan nauyin gidajen su amma idan mace ta agaza matukar ba za ta masa gori ba kuma wata ran yanzu zai ƙara aure ba za ta ce a'a ai ni ne kaza ni ne kaza a baya ba to wannan abu yana da kyau kwarai da gaske
dan 50 za ta yanke 50-50 bayan an ƙara mata kishiya
To idan an kara mata kishi ita ma ai za ta kawo wasu tsare-tsare ne, kin san ku shanunku na mata kishin ku baya kaiwa zuciya, ku kan yi shi a zahiri ne amma a zuciyan wani lokaci sai a hankali. Idan ya tabbaci cewa lalle zai kawo mata abokiyar zama, dan ba za mu kira shi kishi ba, sai ta karo matsaloli akan matsalolin take da shi da wanda za ta nakasa shi inda ma ba zai iya motsin da zai iya kara aure ba. So ana magani dan shi ma ya dan samu ya dan yage wani abu a jikin albashinta ba wani abun damuwa bane. Matakar dai za ta ci gaba da tausaya masa kuma za ta ci gaba da nuna masa kauna. Za mu iya kiransa cewar dan kwalle ya jahula. So amma dai a tsari ana wa ra'ayi inda ni ne ba zan ma kalli albashinta ba saboda mata sha'anin su sai Allah.
To a gaskiya wannan tsari ne a waje na maganar 50-50 ba wani tsari bane mai kyau. Idan muka la'akari da cewa addinance ma ya zo da shi kan cewa ci sha tufatarwa da duk wani dawainiya nata daga lokacin da ka aure ta daidai bakin gurgudun iyawanka ya hau kanka, to menene kuma dan a ce yau dan tana aiki a ce sai an yi wani raba daidai? Kawai ne ina ganin wannan akan sa san rai a ciki. Dama idan ba za ka iya ba, bai kamata ka sa kafa ba. To daga lokacin da ka aure ta kamata ya ce duk abinda ya kasance nauyi ne naka na wanda ya hau kanka, to ka sauke shi. Wannan zai baka dama ka rike gidanka, ka juye gidanka yadda kake so. Musamman idan aka samu matsala wasu lokuta, idan har ka dora mata wasu dawainiya, to ka sani ba baka da karfin da za ka juye komai a gidanka. So yana da kyau su kansu ai akwai su da yawa za ka ga suna aikin, ko da baka ce su tallafa maka ba za su tallafa saboda su ma suna da tunani kuma sun san ya kamata. Amma ka ce ka karfa ba ka ce dole wai sai an yi 50-50 an yi raba daidai, gaskiya wannan ba tsari bane a tawa fahimta.
To gaskiyar magana irin wannan abubuwan sau da yawa mu maza mukan duba wani zubin fitar mu ne. La'akari da yanayi da ake ciki yanzu wani zubin ma kakan fita amma samun ya zama ya yi wuya. To amma ka samu irin matan nan ko irin macen nan da za ku tsaya misali ta dauke ma dawaine wasu abubuwa za ka samu sa'ida, shi irin su ma matan an fi saurin aure su yanzu saboda gaskiyar magana da yawan maza fa yanzu a yanayi da yazo muna son ma mu daya kasamin hutun nan, tunda in ya zama mace kawai ta ka aje ta gida ne kawai illa iyaka sai dai ka kawo ta ci ta kwanta ta yi bacci. Ai wani zuwan su ma ba lallai su san daraja abin nan ba, ba su gane wuyar da ake sha ba. Amma in suka nemo kila su ma wata rana ma kila kaman kwana biyu uku ka bada na ce fari, ita ma kwana biyu ita ma ta danye ce fannan za ka dan ji daɗi. In ka shigo gida ma kaga an sama nama abinci da makamantansu baka san da shi ba, ka ƙara san ta kake matar. To gaskiya irin wannan tsari irin wannan abu yana ba da ma'ana irin matan nan. Idan aiki take tana aikin gwamnati ne ko kuma tana kasuwanci ne, to in mata ta yau kuɗin wai me za ta yi da su? Sai dai ba a aji. To in ba mu mazan za a mai hidimar da kuɗin ba, to me amfanin su kuɗin? Neman kuɗin ma nata bai yi amfani ba kenan.
To Kadija Sa'ad Muhammad mai ba da shawarwari akan zamantakewar aure, ita ma ta tofa albarkacin bakinta inda ta ba da shawarwari akan makomar wannan batu na 50-50.
Batun magana 50-50 ko kuma kaso 50-50 da ake yi tsakanin ma'aurata ko kuma in ce ma yanzu kafin a shiga gidan miji, namiji zai ce ma mace ba zan aure ki ina son ki amma sai in kin yarda zaki bada 50 zan bada 50. To za mu iya kallon shi ta mahanga guda biyu. Na farko akwai wanda yana da hali kuma zai iya kulawa da macen amma gani yake yi a wani dalili zai dauki nauyin ta gaba daya saboda kwaikwayo irin na abubuwan turawa ma na yamma wanda mutane suke gani su ma suna so su gwada irin wannan rayuwar su jiya yake. Akwai kuma wanda tsakani da Allah din yana son ta amma ba shi da karfi ne da zai iya kuma zai yi gwargwadon abin da zai iya yi mata. 50-50 da yake nufi ba wai ta kawo ya kawo bane, yana nufin abin da ya fa zama mai dole zai dauki nauyin ta, wanda bai zama dole ba ita idan tana da hali za ta iya makanta. To wasu sukan irin wannan rajejeniyar su yi aure musamman idan ta duba yaga cewa tana da aikin da take yi ko kuma wani sana'a mai kwari ko kuma tana dai da wani abu a hannunta wanda ya san cewa idan ya ce ai wannan 50-50 ba wai ya zalunce ta bane gaba daya. Kamar yanzu misali mace ce, muna iya cewa ta dade bata yi aure ba kila ta kai shekara 35 ko ta kai shekara 40 kuma wannan mijin da yazo ta yadda da tarbiyyar shi kuma tana son shi amma abinda zai hana wannan auren nasu shine rashin wadatan da shi bai da shi da ya kawo wannan maganar 50-50 to zama iya cewa a wannan bangaren ba laifi bane idan ita ma ba za ta takura ba don duk abinda ake dubawa shine kar kai abinda yafi karfinka idan za ta iya wannan 50-50 ba tare da ta takura ba ba tare da ta ji cewa yana zaluntanta ba a soyayyen da take mishi ba laifi za su iya kuma ta san cewa ba zai mata gori ba nan gaba ya nuna cewa ai sai ma da ya ce mata 50-50 za a yi amma saboda ta nace mishi ta yadda akai auren ko kuma ita ma da kanta ya zama za ta iya mai gori cewa ai da muka yi aure ko kuma yanzu da zaman da muke yi me zaka ga ya min ai kai ma ka bayar ne ni ma in bayar tare ake tafiyar da gidan da sauransu to in dai mace duka ba za ta yi wannan ba domin wanda ya fi karfin abu bai kamata a ce zai ma dawo yayi gori ba amma ana zamantakewa bana ba ƴan mata shawaran su shiga irin wannan yarjejeniya ina magana waɗanda suke yara daga shekara 30 zuwa ƙasa da basu taba aure ba irin wannan yarjejeniyan bai dace da su ba saboda basu san me ye rayuwa ba basu san menene aure ba bai kamata su shiga irin wannan hanyar ba gaskiya su yi hakuri idan namijin da yazo wanda ba zai iya daukar nauyin su bane su yi hakuri su bari wani zai zo wanda zai iya daukar nauyi gaba daya yanda shari'a ta bada dama saboda akwai matsaloli da wannan 50-50 zai iya haifarwa sab kamar yanda na faɗa yarinya ba ta da experience ba ta taba aure ba bata ma san me ye aure ba ka zo ka ce mata za ta bada kaso 50 kai ma ka bada kaso 50 yanda za a tafiyar da gida daga matsalolin shine a shekarunta ba za ta bambance cewa kila rashi yasa kai wannan maganan ba ko kuma kana so ku samu wani rayuwa wanda zai zama mai wani inganci wanda kai kadai ba za ka iya bada irin wannan jin dadin rayuwar ba abinda zai fara zuwa mata shine ita ma yanzu ta fara zama mai gida a irin haka sai ka tsinci matarka tana ganin ba za ta tambaye ka izini ba idan za ta fita tana ganin idan za ta yi wani abu ba sai ta yi shawara da kai ba ita ma mai gida ce na kanta idan tana da yaya tana da wani rayuwa wanda yake daban da ita da yayanta kai ma rayuwanka daban wanda a zamantakewa na auratayya wannan ana samun matsala a nan gurin kuma aure yana da wahala yayi lasting sai kaga nan da nan an samu matsala awon zo an rabu to shi ake gudu shi yasa bana ba ƴan mata da basu taba aure ba shawaran su amma kamar mace da ta taba aure tana da yaya ko bazawara wani yazo mata da wannan cewa ina son ki amma ina da iyali kaban da karfin da zan kula da ke gaba daya amma zan dinga miki 50 ki yi 50 in tana da hali za ta yi saboda ita ta mallaki halkalinta ta san me ya aure na dawo bangaren maza kada namiji yayi tunanin tunda yanzu a misali na nace idan bazawara ce ta taba aure ita idan an yi wannan za ta iya fahimta namiji yayi tunanin cewa kawai bari ya je gurin wata ya fara nuna mata wannan 50-50 za ku yi idan kuka yi aure wani zai iya fada kafin ayi aure wani kuma zai yi rufa-rufa ya shiru sai bayan an yi aure ya dana target yana ganin cewa yanzu tunda an yi aure kin zama mallakin shi bayan da zaki sai ya bujiro miki da wannan directly ko indirectly da ake cewa ya ce za ku rika 50-50 ko kuma wasu abubuwan ya dinga kin yi saboda kyashi ya bari ke ce zaki in kuma kika yi magana har wani yana iya bada bude baki yayin furucin cewa shi ba zai iya ciyar da katuwar banza ba wannan mummunan kalma ne namiji ya kallama ta sai ya ce wai katuwar banza kai abubuwan da take maka ta kira ka da katan banza da zaka yi tunanin kana ciyar da ita zaka ciyar da ita ne a banza to babu wani abu wanda yake kama da ciyar da katuwar banza a zamantakewa na auratayya domin shari'a ne ya raba ma kowa dawainiyan da ake bukata yayi a zamantakewa kuma sannan maza su sani duk namijin da ya bar mace ita ce za ta kula da shi a gida ko yayi rabi tai rabi wallahi yana kira ma kansa raini ne domin duk sanin addinin mace duk hakurinta duk hankalinta in dai za ta rika saboda Allah bai yi ta ita dan tai hidima ba daga sanda ta fara hidimta maka to ka sani cewa za ka fara rage daraja a idanta daga karaman abu har zuwa matakin girma shine misali mace ta rika ganin ba dole bane idan za ta fita anguwa sai ta tambaye ka izini saboda ita ma kaman magidanciyan kanta take ji saboda abin da mai gida yake yi shi ita ma tana yi ƴaƴanta ba za ta jira kai ne mai final say ba kai ke zanke hukunci kafin ma ka zo in ta ga dama zaka iya zuwa kawai ka ji time an canza ma ƴaƴanka zuwa wani makaranta wanda baka sani ba akai magana ce to ai ba kai kadai kake biyan kudin makaranta ba da ni da kai muke rabawa saboda haka ba ka da wani katabus so ina ba maza shawara in dai da hali yana da kyau namiji ka jajarce akan aikin da Allah ya dora maka na sauke hauki da nauyin iyalinka ko ba dan komai ba ko dan ka samu cikakken girmamawa daga gurin matanka da ƴaƴanka da duka sauran iyalanka gaba daya
Masu sauraro, annan na kawo ƙarshen wannan shiri na yau. Sai Allah ya kai mu mako mai zuwa inda za ku ji mu da sabon shiri. Mu yi hutun ƙarshen mako lafiya.
To masu sauraro, annan kuma muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokaci. A madadin wakiliyarmu Binta Ibrahim da dukkanin baƙin namu na yau da kuma wadda ta daidaita mana sauti Julie Lazarus Gresham da dukkanin abokan aiki da suka bada gudunmawa a cikin wannan shirin. Ni Zahra Aminu Fage daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku, sai an ji mun ku. Amurka yau ta tantance.